إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا آمن. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدهل لرا وانا مجلس من البركة دمتي كراتوا تلتات بلوغ المرامي من أدلة الأحكام لتات واللفر العلامة الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله. Karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci da ke cikin asibitin koyarwa a nan garin Azare, karamar hukumar Katagu. Yau muna yammaci na 1 ga watan Rabi'ul Thani, Rabi'ul Akhir kenan, shekarar Hijira 1447, wanda kuma ya dace da 23 ga watan Satumba 2025 miladiya. Muna karatu a cikin kitabul jihadi, mun tsaya kan hadithin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu, wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jahidul mushriki kutikum wa alsinatikum, rawahu Ahmad wa Nasa'i wa sahul hakim. Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jahidul mushrikina, ku yaƙi mushrikai bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, da dukiyoyinku da kawunanku da kuma harsunanku. Mun yi sharhin wannan hadisi daidai gurgudu a majalisin da ya gabata, wanda yake nuna mana cewa jihadi ana yin sa da dukiya, wani lokaci ma dukiya ita ce kan gaba a jihadi. Ana yin jihadi da gangar jiki, wanda in ta kama har akan fita yaƙi. Ana yaƙi da harce, ana jihadi da harce, wanda ya haɗa da umarni da kyakkyawa, da hana aikata mummuna, wa'azuzzuka da nasihu da karantaswa, idan ta kama har mai da martani ta hanyar raddi ga maɓarnata masu ƙoƙarin cutar da addinin musulunci, ta hanyar farautar ƙwaƙwale na musulmai. To, duka waɗannan hanyoyi ne da musulunci yake ɗaukakuwa ta dalilinsu: dukiya, gangar jiki, harce. Kisa jihadi ba zai ƙare ba daga nan har ƙarshen duniya, domin idan ba a yi jihadin takobi ba ma, to musulunci yana buƙatar kuma waɗansu hanyoyi na ɗaukaka, ba sai hanyar zub da jini ba. Hanyar zub da jini hanya ce ta sai wuri ya yi wuri, sai al’amura sun cushe, sai musuluncin ya gagara. Amma matuƙar musulunci zai numfasa, musulmai za su rayu a ƙasar musulunci da take amsa sunan ƙasar musulunci, za a giggina wato mahallai na addini, masallatai da makarantu na addini, alamomi na addini za su yi armashi, za a kira sallah, za a yi iqama, za a tsaya da sallar juma'a, za a tsaya da sallar idi, hukunce-hukuncen addinin musulunci za su gudana tsakanin al'ummar musulmi, alƙali zai yi hukuncin Allah, zai zartar da hukuncin Allah, sannan dokokin musulunci a kasuwanni da auratayya da zamantakewa tsakanin makoci da makoci za su rika gudana tsakanin al'ummar musulmi, za a tsayar da sallah, za a yi wa'azi, za a yi nasihu. To musulmai idan sun samu wannan, to kar su daga hankali don an samu ɗaiɗaikun wanda ba musulmai ba a cikinsu, tunda ba za su iya hana ruwa guduwa addini ba. Ɗaiɗaikun musulman nan da suke rayuwa, ɗaiɗaikun kafirai da suke rayuwa tsakankanin musulmai a cikin garin da yake amsa sunan garin musulunci, a cikin garin da yake amon alamomi da dokoki na addinin musulunci, to waɗannan ɗaiɗaikun ba su wuce irin ɗaiɗaikun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su na Yahudawa da Nasara tsakanin ƴan gari da baƙi da sauransu ba, da ƴan cirani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwa da irinsu. To ba jihadi ba ne ba don wata rigima ta tashi irin ta siyasa ko ta ƙwallo ko wata rigima irin ta zamantakewa, matasan musulmai su tsinci waɗannan ɗaiɗaikun kafirai da suke zaune tsakankanin musulmai, a su dinga ɗaukan rayukansu ko su rika salwantar da dukiyoyinsu da sunan suna jihadi. Wannan ba shi ne jihadi ba, ba shi ne jihadi ba. Kashe irin waɗannan cin amanar addini ne, lalata dukiyar irin waɗannan cin amanar addini ne, domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rayuwa da irinsu. Ire-iren waɗannan ƙoƙari ya kamata ku yi musu jihadi na dukiya, jihadi na harce, har ku kai su zuwa ga gaci da ake bukata. Tunda ƙofar jihadi tana da faɗi, ba iya a ɗauki takobi da mashi a gwabza a zub da jini. In an ce jihadi a musulunci, ba shi kai tsaye ake nufi da jihadi ba a lokuta da dama. Jihadi a musulunci yana da ma'anoni masu faɗi, kuma yana daga cikin yalwar addinin musulunci. To a lokacin da musulmai suka sakata, suke addininsu a garin da za su bugi kirci su ce garinsu ne na musulmai, garinsu ne na musulunci, to jihadin a wannan garin ɗin da wa za su yi jihadin? Wanda shi jihadi daga cikin sabubbansa akwai rashin samun damar yin addini. Daga cikin sabubban da suke sa a yi shi, inda jihadi ne na ɗaukan makami, akwai rashin numfasawar addini. An hana shi sakat, an hana ku sakat ku yi addini, kuma alhalin kuna da shauka da ƙarfi da za ku iya ƙwatan kanku domin ku yi addini. To ku kuma kun samu kanku a cikin halin da ba da ya hana ku, ba wani abu na addini da aka hana ku ku yi, sai dai shaiɗaninku ya hana ku. To ɗaiɗaikun wadda ba musulmai ba da suke tsakankaninku, to wani jihadi za ku yi a kansu? Me suka tare muku da za ku yi jihadi? To akwai rashin fahimtar jihadi a wajen matasan mu wani lokacin idan irin wannan al'amarin ya tashi. Akwai ƙarancin fahimtar me jihadi, me ake nufi da jihadi. Ire-iren waɗannan ɗaiɗaikun, tunda akwai jihadi na dukiya, me zai hana ku yi musu jihadi na dukiya? Me yasa a cikin asnaf na waɗanda za a ba wa zakka, addinin musulunci ya sanya hadda wadda ba musulmi ba? Mu'allafatu qulubuhum, waɗanda ba musulmai ba da ake lallashin su yi musulunci. Wannan shi ne galibin abin da fassara ta karkata zuwa gare shi. Wadda ba musulmi ba da suke rayuwa tare da ku ɗauka daga zakka ku ba su, a ɗora masa jarinsa da ya karye, a ba shi jari da yake bukata, a yi masa maganin matsalolinsa da damuwoyinsa na rayuwa na yau da kullum, a lallashi zuciyarsa da abin duniya har Allah ya karkato da hankalinsa ya ga cewa addinin musulunci abin yi ne, ba fatattakarsa za a yi ba, ba barinsa za a yi don shi kafiri ne ya dinga rayuwa a cikin kunci, a cikin wahala, ana kofa, ana ce masa tukunuma. to ba a so yayi musuluncin ba, ba za a ja hankalinsa ba kenan. Da haka yana daga cikin hanyoyin jihadi da dukiya. To kaga idan a cikin zakka an ce a ɗauka a ba su, kaga zakka fa sai shekara. Kaga kenan akwai bukatar lokaci bayan lokaci. A ce ana kyautata musu, ana musu ihsani. Wannan zai taimaka wajen su ƙara fahimtar ku su waye. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi. Allah bai hane ku ba waɗanda ba su yaƙe ku ba, ba su tayar da ƙayar baya a kanku ba, ba su fid da ku daga gidajenku ba. Allah ya ce Allah bai hana ku ku kyautata musu ba, kuma Allah bai hana ku ku gutsura musu ku san musu daga abin da kuke da shi ba. Allah bai hana ku ba. To irin wannan zamantakewar irin ta ake da irin waɗannan ɗaiɗaiku, ba jihadi ake a kansu ba, jihadi na makami, jihadi ake a kansu, jihadi na dukiya, da jihadi na harshe. Me zai hana ku riƙa musu kalamai da za su iya fahimta, kalamai na wa'azi irin wanda za su iya fahimta, kalamai na faranta rai irin wanda zai ja hankali? Ku riƙa gaya musu magana ta gaskiya, ku riƙa aikata musu adalci a aikace har ku ja hankalinsu. Da dama tun a da can sun yi musulunci da mu'amala sama da yadda suka yi musulunci da wa'azi. To idan an ce jihadi matsatsi da matsi da wahalar addini yake kai har a nazarci jihadi na yaƙi, har a kai zuwa ga yaƙi. Amma musulunci bai zo kawai ya zan wai manufarsa shi ne a yaƙi a zubda jini a mummutu ba. In an mutuwa zai yi sallah, wa zai yi azumi? Sallah ce ta gagara, azumin ne ya gagara, tauhidi ɗaya da Allah ɗaya ya gagara. Shi ne Allah ya ce wal fitnatu ashaddu min alqatl. Ai ko fitina addini, a ce addini ya yi yiwuwa, to ya fi kisa muni. A ce addini ya gagara, ba tauhidi, ba sallah, ba azumi, to wannan munin ya fi zub da jini, muninsa ya fi na zub da jini. In za a zub da jini a yi sallah, in za a zub da jini a yi tauhidi a tsayar da azumi, to jinin da Allah ya ɗora masa zuba ya zuba, sallah ta tsaya. A kan a ce ana tsoron jini ya zuba, amma kuma za a rayu babu sallah, za a rayu ba tauhidi, ana shirka, to wannan rayuwa Allah wadai da ita. Amma in dai za a yi tauhidi, za a tsaye da sallah, za a yi azumi, za a tsaye da dokokin musulunci, to ku gyara tsakaninku, sannan ku kirayi waɗanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci ta sauran hanyoyin jihadi, ba ta hanyar zubda jini ba. In kun yi haka, to kun yi wa musulunci gata, domin musulunci yana so ne ku ku rayu, su ma su rayu, ba a haɗa aita mutuwa ba. Wasu haka wasu kai wa jihadi wannan gurguwa fahimta, suka ɗauka cewa kawai inde ba za a yi abin da suke so ba, to a mutu. Kaga wanda zai shiga masallacin Juma'a da bom ya tashi duk masallata, bai musu wa'azi ba, kuma sallah suka zo yi, kawai a wajensa ne sallar su bata masa ba, ya tashe su kawai gaba ɗaya a mutu shi ma har da shi. Kaga bai fahimci jihadi ba, kuma yace jihadi yayi a wayewa jihadi, bai fahimci jihadi ba, bai ci maka ba, bai sha maka ba. Wanda ka je ka tare masa bon bai hana ka sallah ba, bai hana ka azumi ba, bai hana ka ibada ba, bai hana ka komai ba na addini. Don haka mu fahimci babin jihadi babi ne mai faɗi. kar mu rika dauka jihadi kadai shine zubda jini. Allah ya kore mana hanyoyin jihadi da dama wanda zamu iya kira zuwa ga addinin musulunci cikin ruwan sanyi, kuma a fahimce mu, a kuma yi riko da addini. Hadisin da yake gaba hadisin na Aisha ne radiyallahu anha qalat قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه هو الحج والعمرة رواه ابن ماجه وأصله في البخاري نانا عائشة رضي الله عنها تتي من زن الله صلى ناتي ده من زن الله صلى الله عليه وسلم يا ما ايكم الله على النساء جهاد نا اكوي حرفين استفهامي da aka shafe ai hal ala nisa'i jihadu, ya ma'aikin Allah shin akwai jihadi akan mata? Nan tana nufin wani jihadi? Jihadin wa'azi ko jihadin dukiya ko jihadin zudda jini? Jihadin zudda jini take nufi anan. Shin akwai jihadi akan mata? Nan da take akan mata tana nufin na wajibi. Shin fita yaƙi wajibi ne akan mata? Wannan da Hausa ke. Shin fita yaƙi wajibi ne akan mata? Qala Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace na'am. Sai yace ƙwarai jihadul la qitala fihi. Suna da irin nasu jihadin amma ba na makami ba. Tunda mun karanta da ku a farkon babi jihadi a ma'anar larabci yana nufin wato baza capacity wajen samar da abu. Mutum yayi kokari ya sanya jajircewarsa wajen samar da abu ko wajen hana yiwuwar abu, wannan shi ake cewa jihadi. Bazlu taqati wal wus'i fi shay'i. Don haka duk abin da za a yi kokari a cikinsa, sawa'un kokarin nan na dukiya ne ko kokarin nan na harshe ne ko kokarin nan na gangar jiki ne, kafin a san biyan bukata, to wannan kokarin shi ake cewa jihadi. Wannan ita kalmar jihadi a larabci kenan. To kuma kun san musulunci yakan ɗauki kalma a larabci sai ya bata tasa ma'anar. Amma dai galibi za ka samu ma'anar da musulunci yake ba wa kalma yana la'akari da ma'anarta da larabci suka ije mata ne sai ya ƙara mata. Babu ko shakka dukkan wanda zai yi wa musulunci gata ta dukiya don musulunci ya ɗaukaka mai ƙoƙari ne. Dukkan wanda zai yi wa musulunci gata da harshensa mai albarka, karantarwa, wa'azi, umarni da kyakkyawa, hana mummuna, raddi da martani, mai ƙoƙari ne, aiki ne na ƙoƙari. Balle wadda zai ɗauki makami ya kai gangar jikinsa zuwa ga tsautsayi don musulunci ya ɗaukaka. Da haka ta kowace fuska dukka waɗannan masu ƙoƙari ne. Wannan ƙoƙarin shi ne jihadin. Ita na Aisha wani lokaci sahabbai sukan yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya, sai su yi masa tambaya akan wani al'amari da suka bashi ma'anar da kowa yake iya fahimta, wacce galibi aka fi amfani da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallama wajen amsa shi kuma sai ya ɗauke tunaninsu daga wannan ma'ana da su suke nufi, sai ya ba su wata ma'ana da tafi wannan muhimmanci. Ko wani lokacin shi ya tambaye su, ko su tambaye shi, ko shi ya tambaye su, kun san wane ne fallashashe muflis? Sai hankalinsu ya tafi kan wata ma'ana da galibi aka sani. sai ya gaya musu waye fallashasshe wannan fallashasshen da su suka sani din dan gata ne fallasar duniya don an bi ka bashi a duniya har an kada kararrawa wa kayanka a duniya saboda bashi ya maka yawa ai bashin gata ne idan an kwatanta da bashin lahira a ce a lahira ne aka ma kararrawa dan ka kai da kanka idan an tambaye ka fallasa su ne guda biyu fallashashen lahira da fallashashen duniya wa za ka ce fallashashe a cikin su a ce kawo guda daya ba shakka na lahira za ka ce shine fallashashe to haka wata rana kuma yace waye jarumi a cikin kun san waye jarumi a cikin ku jarumi suka ce ya makin Allah jarumi kan sananne ne kowa ya san jarumi ai shine wanda wajen kokowa ba a ka da shi jarumi shine wanda in ransa ya baci yake iya mallakan zuciyarsa to irin wannan ilmantarwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa sahabbansa da irin wannan uslubi suna nan burjik kuma ilmantarwa ta jan hankali daga nan mutum ba zai manta ba ko golkifa ne aka ja ransa aka leleye shi aka kada kafa can ya fadi aka ci tanan ai ba zai manta wannan cin ba to ilimin sai da aka sa maka shi a faifai aka ja ka nan ka karkata aka dawo da kai ba za ka manta wannan ilimin nana Aisha ta tambaye shi jihadi ita jihadin da take nufi fita yaki annabi sallallahu alaihi wasallama idan yace mata a'a Allah bai wajabta musu fita yaki ba kai amsar tayi ko to amma sai ya so ya shigar da wani ilimi a cikin amsar ya ma'aikin Allah akwai yaki akan mata yace kwarai kuwa kaga zai ja hankalinta kwarai akai yaki akan sai yace amma shi ba na faɗa ba ne kaga wannan makara jan hankali ne ba na faɗa ba ne sai yace hajji da umra shine jihadin mata mala yace wannan hadisin ibnu majah ya rawaito shi amma asalin sa yana bukhari abin da yasa bai kawo na bukhari din ba saboda na bukhari iya hajji yace shi kuma wannan na ibnu majah ya kara da umra kaga an samu karin ilimi hajji da umra shi yasa sai ya kawo wannan din amma sai nuna maka zancen asalin sa yana bukhari kiwa na Aisha din ta tambaye shi tabbas kuma ya bata amsa amma yace da ita hajji hajji karbabbe shine jihadin mata annan malan ya kawo wannan hadisi anan tare da cewa jihadin mata hajji da umra ne sai ya kawo shi kuma anan a bigire na jihadi da ake magana akan jihadi na yaki domin ya karantar da mu cewa jihadi na fita yaki wajibin maza ne bai wajaba akan mata ba mata suna daga cikin masu uzuri da ba a dora musu zuwa yaki da sunan wajibi ba amma a fahimci karatun bai wajaba bane a kansu ta yadda idan bata je ba bata yi laifi ba idan ana shirin tafiya yaki idan ma bata je ba bata yi laifi ba in bata ji a ranta tana son zuwa ba bata yi laifi ba in ta ji tsoro ma ba za ta iya ba bata yi laifi ba ai mun karanta a farkon babu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda bai yaki ba kuma bai ji a ransa zai yi wuyan yaki ba kuma ya mutu a haka to ya mutu da munafurci wannan ana nufin maza saboda idan ta kama wajibi ne akan su amma mata da yake ba wajibi ne akan su ba to su wannan hukuncin bai hau kansu ba cewa in ba ta ji a ranta za ta yaki ba ta mutu ta yi mutuwar munafurci ta mutu da wata siffa ta munafurci a'a ai bai wajaba akan ta ba balle a wajabta mata kudurinsa kuma ba dan komai ba sai dan su mata shi jihadi shi yaki wato aiki ne wurjanjan da yake ka iya cewa bai dace da ƴa mace ba saboda gwagwarmaya ce da faɗi tashi wanda zai iya kaiwa har zuwa ga tsaraici mace da aka umarce ta da lullubi da hijabi idan da hijabin za ta yaƙi ba za ta samu isasshiyar dama ba idan za ta cire hijabi kuma ta yaƙi to kuma an kai ga zuwa ga wata barna kuma ta daban to ta wannan fiskar sai ya zama yaƙi bai dace da mace ba balle a wajabta mata sannan ta wata fiska ta daban ƙarfin hali tsakanin mace da namiji ba iri ɗaya ba ne magana ta yaƙi tana buƙatar jarumta da ƙarfin hali su kuma mata ba a raba jarumta da ƙarfin hali da su ba sai ƴan kaɗan daga cikinsu to idan aka wajabta musu idan aka ce a cikin mata ɗari masu ƙarfin hali da jarumta ba su fi goma ba kuma aka ce an wajabta wa mata waɗannan 90 masu raki da shagwaba ya za su da wajibin da aka ɗora musu na ɗaukan makami sai a yi ta ganin laifinsu kenan in sun kasa gashi an yi wa yaƙi doka ta yadda idan an riga an haɗu juyawa haramun ne guduwa wuta balbal sannan a kawo mai raki shagwaɓaɓɓe a tsunduma shi fagen yaƙi a ce kuma ƙirka gudu to kaga daga nan an buɗe masa ƙofar mutuwa domin dukkan wanda ya karaya ba zai yi nasara ba a komi in ka samu karaya to ka haƙura ko sama ka hau ka ji hajijiya ka sauko ko gaban ruwa ka tsaya ka ji hajijiya ka bar wajen da ka ji ka samu karayar zuciyarka ta kari ka tsorata a ko menene to ka dakata haka ko rijiya kake shiga ka je tsakiya ka ji ka karaya dawo kar ka je to dukkan ayyukan garaje na mai confidence ne wanda yake da tabbaci yake da cikan nutsuwar zuciya to shi yake ayyukan garaje shi yake ayyukan garaje ko tuki kake yi furmutsi yayi yawa kaga hanyar da ka hau din ka tsorata da irin yadda tuki yake a hanyar kai fatin ka ba wanda ya iya a komai ba in ka ji ka kare ka bari idan baka bari ba kuma to abinda zai biyo baya ba shi da kyau saboda zuciyar nan da kuke gani ita ce take sarrafa gabbai ko gajiya ka ji zuciyar ka ce ta gaji in ka ji kana aiki ka gaji zuciyar ka ce ta gaji in ka ji lalaci zuciyar ka ce ta lalaci so daga zuciya ne za ka ga mutum yana aiki kamar baya son kansa saboda zuciyarsa ba ta gaji ba haka take so wani kuma motsi kaɗan sai haki sai ya gaji zuciya ce ta gaji to zuciya ce take ba gabbai sakonni to kaga mata ta wannan fiskar ba su dace da su ta yaƙi ba saboda mace da za ta zauna a baranda ƙofar ɗakinta ko a tsakar gida tun almurun fari tana jira mijinta karfe 10 karfe 11 dare ya dawo ya cire bera a daki ko wuni guda bata shiga dakin ba tana neman mai cire ka dangare daga cikin dakin ka kaita kuma fagen yaki to bai dace da mata ba to shi yasa ba dora musu ba dan haka jihadin su hajji da umra cewa ba a wajabta musu jihadi ba zuwa yaki wannan kuma zai haifar da wata mas'ala to ya halatta su je ya halatta su je jumhurin malamai suka ce ya halatta wasu ma suka ce ijma'i cewa ya halatta mata su je yaki idan ta kama su yi yaki ba a matsayin wajibi ba saboda a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu mata waɗanda suka yi jarumta a yaki kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai hana su ba irin Safiya binti Abdul Muttalib wacce ta bar tarihi ta dauke kan inyamuri ai kan kafuri daga ganuwa a lokacin yakin Ahzab kafurai sun zo suka kawo farmaki cikin gari bayan kuma maza sun fita sun bar mata da marasa lafiya da jikkatattu su kuma kafurai suka zo su ta saman ganuwa ita kuma da ta yi alkafura ai almuslima da ta yi ƙunar bakin wake ta kai takwabi kawai sai Allah ya ba ta sa'a kan mai leƙowa wanda ya fara zaro kansa ya leƙo ta saman ganuwa sai ta sauke shi kawai ta mayar musu kan da gangar jikin sai su karanta a na kare suka ce garin ma da akwai abinan matsiyatan suna nan a cikin gari sai suka juya suka yi tsammani cewa cikin garin an bar wata bataliya ta sojoji wannan ta yi abin ta taka rawar gani matuƙa wannan abu da ta yi musulunci ya sajjala shi a tarihi har zuwa tashin alkiyama a lokacin yakin Hunain Abu Talha radiyallahu anhu yazo yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga can ummu sulaim da baran dami ya ma'aikin Allah ka je ka mata magana ta zare baran dami ta shada mara ta rige shi annabi sallallahu alaihi wasallama yazo samu ummu sulaim ke kuma fa aga inda wajibi ne ba zai tambaye ta ba ke kuma fa tace ya ma'aikin Allah na gama shiri ne duk wani arne da kwanansa ya kare ya biyo ta nan ido na idansa zan furde cikinsa Allah sallama sai yayi dariya wannan ya nuna cewa kenan annabi alaihi salatu wassalam bai hana ta ba balma ya karrara ta akan niyyatan nufinta da kuma shirinta kamar yadda dama an sani annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sukan fita da mata yaki da Aisha radhiyallahu anha tace annabi alaihi salatu wasallam zai yaki in zai tafi yaki yakan yi ƙuri'a wa in kana waɗannan mata da suke tafiya yaki ba ana tafiya da su ne dan su ma su dauki makamai su yi yaki ba suna tafiya ne suna zuwa ne domin su ba da gudunmawa ta kula da marasa lafiya da kuma abin da ya shafi girki da ruwan sha ga mayaka da sauran ayyuka irin wanda mayaka suke bukata na taimako a gefe to matan sai zama su suke kula da waɗannan amma irin wannan idan ta kama wani saga akwai abin da za ta iya bayarwa na gudumawa, to ba a hana ta bayar ba. Amma dai da sunan an wajabta musu su yi yaƙi, musulunci bai wajabta musu yin yaƙi ba, amma idan ta kama ya halatta. Musamman yaƙi irin wanda zai shigo gari ya samu mutanen gari, to kaga wannan rincaɓewa za a yi. Daidai wannan lokaci mata za su iya ba da gudumawa ainihin kamar yadda Safiya ta bayar bintu Abi Talib. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai jihadi a kansu shine hajji da umra, wannan ya nuna cewa aikin hajji da umra wajibi ne akan mata ballantana maza. Kamar yadda aka sani, aikin hajji rukuni ne cikin rukunan musulunci, ba bambancin mace da namiji a farlancin aikin hajji. Sabanin da aka samu shine akan umra, shin umra ita ma farali ne kamar yadda hajji yake farali? Babu sabani kan cewa umra ba ta cikin rukunan musulunci, amma an yi sabani akan to ita ma wajibi ce ko kuma sunna ce. Zance mai inganci umra ita ma wajibi ce, kamar yadda hajji yake wajibi, in banda hajji ya dara ta shi rukuni ne cikin rukunan musulunci. Laifi ne ga musulmi bai taba umra ba ya yi aikin hajji, kuma daga nan a ce kuma bai yi umrar ba, iya aikin hajji ya taba yi bai taba umra ba, wannan laifi ne. Duk wanda ya samu kansa a gurin da zai yi hajji ya samu kansa wajen umra. Shi yasa za ku ga ko a mazhabar mu ta Malikiya, asali Malikiya sun fifita aikin hajji zalla da ake cewa ifradi akan aikin hajjin tamattu'i wanda yake ake yin sa da umra. Sun fifita ifradi akan tamattu'i. Tamattu'i za ka yi umra, bayan ka yi umra ka gama sannan ka dora hajji, shi ne tamattu'i. Ifradi kuma shine hajji zalla, babu umra. To Malikiya sun fifita hajji zalla wanda babu umra akan umra da hajji. Me yiwa za ku yi mamakin me yasa? Wannan umra da hajji ne, wannan kuma hajji zalla, kuma a ce hajji zalla ya fi umra da hajji? Sai a ce maka ai abubuwan da ake dubawa da yawa. Daga ciki aikin hajjin tamattu'i, umrar da hajjin an haɗa su ne a tafiya guda ɗaya, to sai ya zama kamar an rage wa tafiyar, kamar an rage wa tafiyar abinan ƙwari. Da ya tafi ya je ya ɗau umra daga miƙati, ya je ya yi ta, da ya yi ta ya zauna a Makka, da aka zo hajji sai ya ɗauki hajji daga masauƙinsa a Makka sai ya je ya yi hajji. Shi kuma wannan mai hajji zalla tafiyar ta kanas don hajji ya tashe ta, kuma ya ɗauki hajjin daga miƙati gurin da ake so nan ne aka sharɗanta ɗaukan, me kuma wancan umra ya ɗauka a wajen, ya ɗauki hajji a hotel a masauƙi a Makka, wannan kuma hajjin daga miƙati ya ɗauke shi, kuma ya masa tafiyarsa guda ɗaya. Suka ce wannan hajjin ya fi ƙwari, ya fi aminci, ya fi kwaliti sama da hajjin da aka haɗa shi da umra a cikin tafiya guda, kuma aka ɗauki umrar a miƙati, amma shi hajjin aka ɗauke shi a masauƙi a Makka, kwalitinsa bai kai wannan ba. Su abin da suka hanga kenan, sai suka fifita hajji zalla da ake so ifradi akan tamattu'i. Ba karatun hajji da umra muke ba, abin da nake so na kai mu zuwa gare shi shine, tare da hakan kuma kun ga mu nan ƙasar Malikiya muke ai, amma duk mahajjatan mu kuma ba ifradin suke yi ba, tamattu'in suke yi, umra da hajjin suke yi. Saboda mai saboda galibin mahajjatanmu ai ba su taɓa yi ba. Ya za a yi mutum ya tafi daga nan yana zuwa kai tsaye ya je aikin hajji zalla zai dawo bai taɓa yin umra ba. To tare da cewa a littattafanmu an fifita ifradi ne akan tamattu'i, amma kuma tamattu'in ake yi saboda a dace da yin umra. Almuhim, umra ita ma wajibi ne. Daga cikin dalilan da malamai suke hujja da su akwai wannan hadisi. Shin akwai jihadi akan mata? Eh, akwai jihadi akan su, shine hajji da umra. Kun ga sai aka ce akan su. Shin wajibi ne su yi jihadi? Eh, wajibi ne su yi jihadi, amma nasu jihadin ba yaƙi, shine hajji da umra. Haka sai aka haɗa hajjin da umrar a cikin wajibi a madadin wajibcin jihadi. Wannan sai nuna cewa kenan ita ma umra ita ma wajibi ce. Almuhim, wannan hadisi yana karantar da mu cewa yaƙi bai wajaba akan mata ba, ta gefe guda kuma yana karantar da mu wajibcin aikin hajji da umra kuma har ga mata. Wadda wannan yake nuna cewa musulunci ya ba wa aikin hajji da umra daraja mai girma da har zai maye gurbinsu a gurbin jihadi da su. Allahu a'lam. Hadisi na gaba an karɓo daga Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yasta'dinu fil jihadi wa qala ahayyun walidaka qala na'am qala fa fihi ma fajahid. Muttafaqun alayh. An karɓo hadisi daga Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhuma yace wani mutum ya zo wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, yasta'dinu fil jihadi, yana neman izini a zuwa jihadi. Yasta'dinu, yana neman izini fil jihadi dangane da zuwa yaƙi. Wannan ma jihadin da ake nufi ana nufin jihadi na yaƙi. Faƙala, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi, ahayyun walidaka, shin iyayenka biyu suna raye? Babakka, babanka da babarka suna raye? Shine ahayyun walidaka, iyayenka biyu suna raye? Kala, sai mutumin ya ce na'am, sai ya ce eh, ya makin Allah suna raye. Kala, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fafihima fajahid, fajahid fihima, shine ma'ana ka yi jihadi fihima a cikin hakkinsu. Kaga nan ba cewa aka yi fajahid huma, in an ce fajahid huma ka je ka yaƙe su kenan ba. Yawo, sai aka ce fihima, ai fi haƙƙihima fajahid. Je ka yi jihadinka a cikin hakkinsu. Menene hakkinsu? Hakkinsu na a musu biyayya. Hakkinsu na biyayya. A je a kyautata rayuwarsu, a ɗebo musu ruwa, a kai musu niƙa, a siyo itace, a gyara danga, a buɗe rariya da sauran ayyuka da bukatu irin na iyaye. Ka je kai wannan ɗawainiyar, mu kuma ka bar mu tafi yaƙin mu. Kai kana da wani yaƙin a gabanka, shine yaƙin kula da iyaye. Wannan hadisi yana nuna mana daga cikin uzurori karɓaɓɓu a shari'a da za su iya hana mutum zuwa yaƙi. Dama idan ba ku manta ba, yaƙin nan a karatu da muka yi, malamai sun ce asalinsa fardu kifaya ne, asalinsa farilla ne, amma wasu suna ɗaukewa wasu. Har muka ƙirgo waɗanda yakan zama dole a kansu, irin wanda shugaba ya nuna shi, irin wanda shi ne ƙwararre, haɗaɗɗe, wanda ya iya harbi da kibiya, ko ya iya wato commanding battalion, ko ya iya jifa da mashi, ko ya iya kaza. Waɗanda ‘yan tsirari ne, ana da tsananin bukatuwarsu zuwa ga yaƙi, rashinsu asara ne a yaƙi, su yaƙi yakan zama wajibi a kansu da siffofinsu. Waɗanda shugaba ya rubuta su, yaƙi yana zama wajibi a kansu da sunayensu. Saura waɗanda ba su shiga cikin siffa ta wajibcin ƙashin kai ba, to suna cikin inna rududu na fardu kifaya. Wanda yake da uzurin da shari'a za ta iya karɓa, to shi wannan faralin yana faɗuwa daga kansa tilka'iyan. Daga ciki akwai wanda iyayensa suke da bukatarsa, ba a rubuta shi cikin mayaƙa ba, kuma baya daga cikin waɗanda laruri yaƙi yake bukatarsu. To wannan da ire-irensu, kuma yana da iyaye da suke da bukatarsa, sawa'un su biyun ne ko ɗaya ne a cikinsu wanda yake raye kuma yana da bukatarsa, in ya tafi yaƙi uban zai ta gayyara, in ya tafi yaƙi uwar za ta galabaita. To yanzu tafiyarsa yaƙi ya bar su kuskure ne babba, shi yasa anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa fihi ma fajahir, mu mutafi yaƙi mu tare can, kai ma ka tare ɓangaren iyayenka. Wannan uzuri ne karɓaɓɓe, wanda kuma yake nuna muhimmanci da girman haƙƙin iyaye, inda har zai kai ga ɗawainiyarsu da hidimarsu ta yi reflecting tafiya jihadi. Duk yadda Allah yake son jihadi, da yadda jihadi yake maslaha amma ta musulunci, da yadda jihadi yake da ɗimbin falala, amma tare da haka kula da iyaye replacing jihadi. Kuma fa ana nufin karkai tsammanin cewa kula da iyayen da ya maye gurbin jihadi, karkai tsammanin cewa ba za a rubuta ka tare da masu jihadin ba, za a rubuta ka tare da masu jihadin. Ɗawainiyar taka ladan jihadin take da shi, saboda an maye gurbin jihadi ne da wannan ɗawainiyar. Don haka ba wai an yi demotion ɗinka ne, ba an rage maka martaba ba ne, an hana maka, an haramta maka ladan jihadi ba. In dai lada ne kake so ka samu, aljanna kake so ka samu a jihadi, to duk abin da kake tsammanin za ka samu a wajen Allah a jihadin nan, to za ka same shi a wannan abin da ya tsayar da kai baka tafi jihadin ba, na biyayya wa iyaye. Ba shakka wannan zai nuna maka girman iyaye da girman haƙƙinsu a kan yaya. Kaga zancen mutum a ce ya tafi ƙwallo, ya bar iyayensa a cikin ɓacin rai, ko ya tafi kasuwa ya bar iyayensa a cikin ɓacin rai, ko ya tafi kallon wani wasa ko wani fim ya bar iyayensa a cikin mummunan hali, kai ko ya tafi wa'azi ya bar iyayensa a cikin ɓacin rai da damuwa, ya tafi karatu ya tafi wata hidima ta addini zuwa ustazan masallaci, ya bar iyayensa a cikin damuwa. To kaga wannan duk ana haska maka cewa kuskure ne. Mai tafiya yaki za a ce ya koma, waye ya saura wanda za a ce ka watsar da su ka tafi hidimarka? Babu. Don haka duk wani uzurinka da yake gabanka, duk wata hidima da take gabanka, ban yi tsammanin ta yi jihadi ba. Don haka duk wanda ya bar iyayensa a tagayyara suna bukatarsa, ya tafi wata hidimarsa, to bai jera al’amuransa yadda ya dace ba. Akwai abin da ake cewa tartibul awlawiyat, jera al’amura muhimmai saman muhimmai, muhimmai saman muhimmai, mafi muhimmanci saman muhimmai, mafi dacewa saman wanda ya dace. Don haka yanzu ga hidimar iyaye ga jihadi, ko ne muhimmi ne, amma da ana neman wanne ya fi muhimmanci. Amma auni na shari'a, kaga hidimar iyaye ta fi tafiya jihadi muhimmanci, amma aunin shari'a, wanda inda an barka da hankalinka ba haka za ka auna ba. Kuma haka ne muke rayuwarmu yanzu, hankulanmu ba sa iya auna mana me ya fi muhimmanci. Hankulanmu ba sa iya auna mana, sai mutum ya tafi mafi ƙasƙancin al’amari ya bar mafi girman, sai mutum ya tafi tauyayyen al’amari ya bar cikakken, sai ya tafi zuwa ga abin da bai dace ba ya bar wanda ya dace, wanda hakan yana haifar da koma baya. Za ka ga a rayuwarka ba ka samun ci gaba sosai, saboda ba ka zaɓar wa kanka mafiya muhimmancin al’amura. Kana samun koma baya a cikin al’amuranka na rayuwa, saboda ba ka zaɓar wa kanka mafi muhimmancin al’amura. Amma duk wanda yake zaɓar wa kansa mafi muhimmanci, to kullum rayuwarsa turawa take, kullum turawa take. Ko kuma wanin ma ya tafi zuwa ga abin da bai dame shi, bai bar abin da ya dame shi, to wannan ma koma baya yake haifarwa. Idan za ka maida hankali akan abin da ya dame ka, to za ka ga rayuwarka tana turawa gaba. Idan kuma za ka maida hankali akan abin da bai dame ka ba, to za ka bar abin da ya dame ka. Idan za ka maida hankali akan abu mara muhimmanci, to za ka bar mai muhimmanci. Idan za ka maida hankali akan rashin ci gaba, to za ka bar ci gaba. Da haka sai ya zama rayuwarka kullum baya take komawa, maimakon ta rika yin gaba. To musulunci yana ba mu ma'auni a hankali cikin waɗansu karantaswa, don mu rika sanin me ya dace a rayuwarmu. In ji wata rana a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, wani matarsa ce ma yace, ya ma'aikin Allah, an rubuta ni a masu tafiya yaƙi, amma ga matata ta fita ta tafi aikin hajji. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace, je ka bi matarka. Yaƙi fa zai tafi, yanzu kuma wannan matarsa ce ta tafi hajji amma ba muharrami. Sai yace, bar yaƙin ka je ka bi matarka. A daidai wannan lokacin raka matarka yana gaba da tafiyarka yaƙi. Ku diba al’amuran guda biyu, yanzu a hankalinka za ka iya auna ka fifita hidimar matarka a kan wata babbar hidima ta addini? In an barka a hankalinka, ba za ka iya wannan awun ba. Amma shari'a ta auna maka, ta ba ka samfuni, ka sani cewa akwai lokacin da iyalanka hidimarsu da kula da su yakan ɗara waɗansu hidimomi na addini, ya danganta da menene wannan al'amarin. Idan ba ku manta ba, daidai wannan gabar muna cewa shi jihadin fardhu kifaya, shi kuma yanzu kula da matarka fardhu aini. Jihadin fardhu kifaya ne, kula da iyayenka fardhu aini ne, ba wanda zai maka sai kai. To yana daga cikin ma'auni da za ka riƙa bambanta ba. Shi wannan abun ko da ni ko ba ni, shi kuma wannan sai da ni, wannan ma'auni ne. Amma fa tare da haka malamai suka ce, idan jihadin ya riga ya zama fardhu ainin a kanka, to kuma anan yana sama da kowace hidima. Idan shugaba ya ayyana ka kana cikin mayaka, to jihadi ya zama fardhu ainin akanta. Idan kana daga cikin larurar yaki wanda ba za a iya yaki babu kai ba, to fa yaki ya zama fardhu ainin akanta. To idan faralin Allah kuma ya zama fardhu ainin akan mutum, to yanzu ya zama haƙƙin Allah da ba a fifita haƙƙin dan adam akan sa. Hatta iyayen sai dai su yi haƙuri, ba kuma za a zo yanzu a fifita haƙƙinsu akan haƙƙin Allah na ƙashin kai ba. To lokacin da ake maganar jihadi fardhu kifaya, to haƙƙinsu yana gaba. Amma nan ɗin ma idan suna da buƙatar ka, domin abinda malamai suke cewa shi wannan bawan Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya san wani abu a kansa ne, da ai bai tambayi sauran ba, shi ya tambaya, to ya san wani abu a kansa ne. Wala'alla ko ƙarancin kula da iyayensa, ko kuma a'a ya san mai ƙoƙari ne wajen kula da su, amma yanzu hamaka ta son yaƙi ta sa ya gudo, ya zo zai tafi yaƙi. In babu mafaɗi sai a yi ta ɓarna. Iyayen suna da tsananin bukatarsa kuma. Annabi alaihi salatu wassalam tayi yana da wannan history din. Ga ma sai ya masa hikima. Bai ce masa ba kai kan ba iyayenka suna neman ka ba. Kai kan ba ka zai ce iyayenka suna raye. Ya masa tambaya irin ta wanda bai sani ba. Amsar ko ita ce abin da ya sani da ya suna raye. To tamkar ya ce ne to abin da na sani suna da bukatar ka. Ka je jihadin ka yana can. Don haka wannan hadisi ne mai muhimmanci matuƙa. Akwai riwaya amma saboda ƙurewar lokaci za mu takaita sai Allah ya kai mu sace mai zuwa sai mu ƙarasa riwayar. Idan Allah ta'ala ya ba mu zarafi, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tara mu cikin ladan abin da na yi daidai, abin da na yi kuskure Allah ya gafarta mana baki ɗaya. وصلى اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله. لا الحمد لله، الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وانا هنا سوى دعنا الله دعنا قال واير مسلكي kan yadda faɗin wannan kalma ke ƙara yaɗuwa cikin mutane, wai kaya ya yi sauƙi sai dai ba kuɗin saya, ta jan hankali kan kuskuren hakan. Ko da yake malamai na yawaita jan hankali cikin karatukan da suke gabatarwa, to ni ina yawaita gaya muku cewa wato waɗansu sukan turo su ce a yi nasiha ko a ja hankali a kan wani abin da su suke ganin kuskure ne. Ni ɗin tukun na gamsu cewa kuskure ne mana, sai na ja hankalin a kai. Ina yawan faɗa cewa kar ka yi inkarin abu sai ya tabbata cewa laifi ne. Idan laifin ne ma gwargwadon girman laifin, gwargwadon yadda za ka yi faɗa, gwargwadon yadda za ka yi inkarin. Shi inkarin munkari yana da maratib. Wannan da'awar da kuke ganin ita ma ilimi ce. Ba duk abin da bai maka ba ne sai ya zama ba daidai ba ne. Shin laifi ne? Akwai wani dalili da ya haramta aikata kaza ko yin kaza? Amma gashi ana aikatawa. Kuma an fahimta? Duk wannan jumlar cewa kaya ya yi sauƙi sai dai ba kuɗin saya. Wanda ba shi kuɗin saya in ya faɗa kace kar ya faɗa, ai ba ka kyauta masa ba. Wanda ba shi kuɗin saya in kace kar ya faɗa, kisa za ka yi kari. Yanzu mu dai a nan yanzu idan na yi diri a kai na hana faɗa a garin nan, ban ba wa mutum kuɗi ba,
kuma na hana shi cewa bashi kuɗi. To gaskiya ban fahimci ta fiskar da har ya zama laifi da kai za a yi wa'azi a kansa ba gaskiya. Maganganu da suka fi wannan muni matasa suna ta yi, kuma wasu kalamu, wasu kalmomin jahilci yake sa a shirya su a faɗe su, kuma an faɗe su dai kuma baka yi saka ce wani abu akan domin haramu abin da Allah ya haramta ne, ko a cikin littafinsa ko akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ya ci karo da wata ƙa'ida daga ƙa'idodin addini, daga nan ake samowa haramu. To akwai waɗansu jimloli da kawai in kai baka nutsu da kalma ba karka faɗe ta shikenan, amma ka ce sai an bari za ka sa kanka wahala ne. Haka bare ne koyo shi ne aka yi ta wata kalma wa inda rabbana, aka yi ta ba malamai wahala, me ake nufi da inda rabbana? To ni na kirkira ko ba haka ba? Duk abin da za a faɗa auna shi da ma'auni, ko wasu kalmomi da za ka dinga ji wai takalminka ya fi kowa, mai babban masallaci, yau irin wa'innan abubuwan kirkiran kalmomi ake a ba mutane wahala. Kawai duk kalmar da ba taimaka ba ka ƙaurace mata, ka faɗi wacce ta dace, amma kar ka ce sai an yi kira akan cewa a daina. Shi mai kira akan a daina ɗin dole sai yana da hujja akan cewa wannan abun faɗansa haramun ne, sai ya kira akan a daina. Wannan shi ake nufi da inkarul munkar. Ya yi haƙuri, wala Allah ban fahimci me kake nufi ba gaskiya. Wai manzon salama yana cewa innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu, abin da yake haramun ne da an faɗe shi an san cewa dama wannan abun haramun. Sannan wannan kuma yana cewa yana son ƙarin bayani akan wannan ayoyin, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ما الفرق بين السبل الأول والثاني. إن أنت سبيل الله أنا نفسي كفرت الله. A waɗannan ayoyin duk yadda aka jingina wa Allah sabil, ana nufin shiriya, shiriya kan tafarkin Allah, da yadda Allah yake subulana hanyoyinmu shiriyarsa yake nufi, da yadda yake yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subulas salami, nan ma hanyar Allah ake nufi, shiriya ake nufi. Amma wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, da wannan ayar ita kadai ga kawo da a cikin ta kadai tambayar ka za ta fito da amsar ka, ba sai ka kawo sauran ayoyin ba. Cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula, wannan shine tafarki na mai tsaye ku bi shi. Wala tattabi'u subula, kar ku bi karkatattun hanyoyi, subul hanyoyin shaitan, fatafarraqa bikum an sabili, sai su raba muku hankali daga bin tafarkin Allah. Dan haka subul na farko subul shaitan, hanyoyin shaitan, sabil na biyu sabilullah. Hadisin manzon sallama ya fassara ayar ai, manzon sallama ya zana wa sahabbai dogon layi a ƙasa, kuma a wannan dogon layin sai ya yi rassa yana fassara wannan ayar, yace waɗannan hanyoyi da suka sauka daga wannan layin su ne subul, hanyoyin shaitan ne. Akan kowace hanya akwai shaitan mai kira zuwa ga wuta, duk wanda ya bi kan wannan hanyar zai tada wannan shaitanin zai jefa cikin wuta. Wannan miƙaƙƙiyar kuma ita ce sabilullah, ita ce hanyar Allah, ita ce hanyar Allah. Wannan kuma yana cewa
shi mai shagon prohibition ne akwai wani bawan Allah ya kawo masa kaya ya saya to daga baya sai ya ji hankalinsa bai kwanta ba akan kayan an manta su ne a keke na fef da yayi bincike amma suna nan bai sayar ba shin a wani matsayi yake a shari'a yana so na masa bayani don Allah gaskiya yana da kyau ku rika yin takatsantsan ƴan kasuwa bai kamata ku jefa kanku cikin jagwal ku zo ku jefa mu ba kwata kwata duk mai sayan kaya ya sayar tsakani da Allah ya san ina yake sayan kayansa kuma ina ya kamata ya sayi kayansa a zamanin nan na yanzu da sace-sace ya yi yawa ɓarnar dukiyar mutane ta yi yawa bai kamata don kana sayar da kaya da zama kowa zai zo soke ma kaya ko ciniki ka saya saboda kai kana kasuwa ba za ka ɗebe albarka a kasuwancinka kuma yawanci masu sayan kayan sata su suke ba da babbar gudunmawa wajen ci gaba da yin satar in ya sato za a saya wani kayan ma kana ganin mai sayar da shi ka san ba nasa ba ne kana ganin mai sayar da shi ka san ba nasa ba ne yaro matashi ya zo maka da wayar lantarki ta ya za a yi zama nasa ne ko ka ga ɗan ƙwaya ɗan shaye-shaye ya zo maka da wata galabi waya Samsung mai kyau ko wata Redmi mai kyau wacce ba ta yi kama da ƴan ƙwaya ba ya fi kama da keypad mai robali ma zo maka da irin wannan wayar zai sayar maka yana hazayan yana cikin magagi kuma kama ka saya saboda kai mai sayar da wayoyi ne an zo an zo maka da kaya a keke na fes an sauke a matsayinka na ɗan kasuwa ya kamata ka yi tunanin magidanci ne ya yi fushi ko talauci ya mara yawa ko matar gida ne ta ɗiba daga kayan mijinta ta ɗoro wa yaron gida ya zo a sayar mata ko wani ne ɗan siyasa ya bashi ya raba ya kawo ya sayar a wajenka ko ga shi nan tunani ya zo maka man kata-kata kafin ka aikata ai bai kamata sai ka aikata ka shiga damuwa ba tunda ka san ba a nan kake sayar kayanka ba ka san ina zo kake zuwa ka saro kayanka to kuskure ne kuma sai dai kai haƙuri asara ta hau kanka sai maka haƙuri ma ta hau kanka tunda yanzu in ka ɗauka ka sayar bayan ka san yanzu wannan kayan ba na halal ba ne aka sayar maka kaga ka sa ƙazanta a kasuwancinka ka ƙwammace ka ɗauki asarar wannan kuɗin wannan kayan da ka sayar da su don ka ci riba sai yanzu aiki ya same ka sai ka ajiye su tunda an ce bata suka yi kena fa sai kai ta ajiye su sai an san me su an ji labarin wanda ya bar kayansa a keke na fef ko a gidan rediyo ko kaji Allah ya sauƙaƙe maka hanyar samun labari sai ka ba su kayansu sai kuma ka ɗauki asara idan mai ɓaci ne ko ya kai lokacin da kake ganin zai ɓaci sai kai sadaka da su Allah ya kai lada wa mai shi shine abin da ya kamace ka amma kar ka sayar tunda ka riga ka fahimci matsayin kayan kuma don Allah ka kiyaye nan gaba don ka tsaftace kasuwancinka mara lafiya ne aka yi masa aiki wani lokacin zai iya sallah wani lokacin ba zai iya sallah ba ya zai da sauran sallolin bayan ya samu sauki ko ban san me yasa ba zai iya sallar ba ban san me yasa ba yana fita a hankalinsa ne shi yasa ba zai iya sallar ba saboda mara lafiya ba a ɗauke masa sallah ba idan alwala ce ba zai iya ba sai yi da taimama idan tsaiwa ce ba zai iya ba sai yi a zaune in zama ne ba zai iya ba sai yi a kwance in tsarki ne ba zai iya ba sai yi sallar sa haka ba sai yi tsarki ba in lokacin sallah ya yi ta a yadda ya samu kansa yadda zai iya ba sai an je ban daki an zagaya an yi alwala an zo an tsaya an yi waye ballanta na a ce wannan abu din ba za su yi ba a fara da sallar duk sai a basu duk abin da ba zai yi ba a bashi ai sallar ita kadai abin da duk ba zai yi ba ko a kwance ne sai ya yi ta shikenan ya wuce ta amma idan fita yake a hayyacinsa ciwo ne yake yin ciwo sai ya fita a hayyacinsa sai da har lokacin sallar zai wuce ya dawo hayyacinsa ba to wannan in ya dawo hayyacinsa to sai ya rama sai ya yi wannan sallar kai ne mai abin nan menene yake faruwa to abin da ya kamata ya yi kenan kawai ya yi sallar a yadda ya samu kansa in alwala ce ba za a iya ba yayi taimama in taimama ba za a iya ba yayi haka idan tsarki ne ba zai iya zuwa yayi ba yayi sallarsa haka ba komai insha Allah ta'ala Allah ya bashi lafiya Allah ya sauke Allahumma hdina fi man hadayt وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وارزقنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نصرفك ونتوب اليك اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله